Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17:25 da kuma 60 masu sauraron mu jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da Niyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio kuma si za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Ba sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim Kalmu shi garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsi na ranar Litini 18 ga watan Yuni. Za a ji ƙarin bayani kan gobarar nan da ta tashi a kasuwar Azarai jihar Bauchi. Idan mun kada jamhuriyar Niger kuma za a ji cewa Fulani na kokawa da yawan sare-saren itatuwa da yanke-yanken ciyawa wanda hakan kan yada hamada. Salihu Garba na tafi da shirin da rashin tai. Daga nan kuma baban gida Jibrin ya gabatar da sharhin jaridun Najeriya. Muna kuma tafi da ra'ayoyin kuma sauraron mu. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Hukumomin Najeriya sun ce hararren kurar bakin wake sun halaka mutum 31 a jihar Borno dake arewa maso gabashin kasar. Tashin bombawan sun faru ne a jiya Lahadi a garin Dambowa mai tazarar kilomita 88 daga Maiduguri babban birnin jihar. Babu dai wanda ya dauki alhakin waɗannan harahare amma kuma sun yi kama da waɗanda kungiyar ƴan ta'addan Boko Haram ke kaiwa. Ana dora alhakin mutuwar mutum kusan 20,000 akan kungiyar ta Boko Haram tun bayan da ta fara ta da kayar baya arewacin kasar a shekarar 2009. Ita da kungiyar ta ce tana so ne ta kafa daular musulunci a arewacin kasar ta Najeriya wacce mafi akasarin mazauna yankin musulmai ne. To Afghanistan ma wani harin kunan bakin wake ya halaka mutum 19 kana ya jikkata wasu sama da 50 a gabashin kasar. Harin na zuwa ne kwana guda bayan wani hari na daban da aka kai a yankin wanda ya kaikaici dakarun gwamnati da mayakan Taliban da ke bikin murnar matsayar zaman lafiya da aka cimma ta dan wani lokaci domin a yi bukukuwan sallah. Harin shi ma ya auku ne a ranar Lahadi a Jalalabad babban lardin Nangarhar inda ofisoshin gwamnati suke. Dakarun kasar da mayakan Taliban na murnar ranar karshe ta bikin karamar sallah ne wacce ta biyo bayan azumin watan Ramadana da aka kammala. Shi ma harin na Afghanistan babu wanda ya dauki alhakin shi. Jami'an lafiya da masu ayyukan ceto sun ce akwai fargaba cewa adadin waɗanda suka mutu zai karu. Kwana guda gabanin wannan hari, kungiyar IS ta dauki alhakin wani harin kuna bakin wake da ya kashe mutum 35 a wajen birnin na Jalalabad. Jami'an gwamnati sun ce daga cikin waɗanda suka mutu akwai jami'an tsaron ƙasar ta Afghanistan da mayakan Taliban da kuma fararen hula. An gargaɗi mazauna yankin babban tsibirin Hawaii dake nan Amurka da su zauna a cikin gidajensu su kuma kulle tagoginsu bayan da dutsen Kilauea ya sake furzo haƙin toka. Amma wata da duwatsun da ya faro tun bayan wata guda ya mame sama da kadada 2400 ya kuma lalata gidaje 467 ciki har da wani gidan shakatawa mallakar shugaban karamar hukumar Hawaii Harry Kim. Hotunan bidiyo sun nuna rafin narkakken dutse da ya jajir ya koma wuta yana kurara a wani tsagun kasa da ya shiga yankin da ake kira Kafofo Bay. Ana kuma aikewa da sakon matakan kare lafiya saboda kurarar wutar narkakken dutsen da kuma hazan da ya mamaye sararin samaniya sanadiyar turin haduwar wutar dutsen a lokacin da ta shiga cikin teku. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yan sanda a Girka da Macedonia sun yi amfani da haƙi mai sa kwalla a jiya Lahadi wajen tarwatsa masu zanga-zangar adawa da wata yarjejeniya da aka kulla tsakanin kasashen biyu wacce ta sasanta takaddamar wanda ya fi cancanta ya yi amfani da sunan Macedonia. Yan sanda a Skopje babban birnin Macedonia sun yi arangama da masu boran da ke jifa da duwatsu waɗanda kuma suka yi yunkurin kaiwa ga ginin majalisar dokokin ƙasar. Haka zalika yan sanda a Girka sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye wajen tarwatsa wani gungun masu bore a ƙauyen Pisidori da ke kusa da kan iyakar Macedonia a kuma kusa da garin da aka kulla wannan yarjejeniya. Akalla mutum 6 aka yi kiyasin sun samu raunuka. Ministan harkokin wajen Girka da na Macedonia su suka kulla wannan yarjejeniya a wata matsaya da aka cimma tsakanin firaministocin ƙasashen biyu Alexis Tsipras da Zoran Zaev. dan majalisar dokoki mai ra'ayin mazanjiya Ivan Doke ya lashe zaben shugaban kasar Colombia da aka yi a kasar. Doke ya alƙawarin zai sabunta matsayin da aka cimma ta zaman lafiya a shekarar 2016 da kungiyar ƴan tawaye ta FARC. Ivan Doke ya doke tsohon magajin garin Bogota Gustavo Petro mai sassaucin ra'ayi da kashi 54 na ƙuri'un da aka hada bayan zaben da aka sake a zagaye na biyu, yayin da shi Petro ya samu kashi 42. Shi dai Petro ya kasance mai goyon bayan matsayin da aka cimma da kungiyar ƴan tawaye ta FARC, sannan ya yi kamfen ɗinsa ne akan cewa a sake raba filayen da ba a amfani da su ga manoma da ba su da ƙarfi, a kuma karkata akalar ƙasar daga amfani da man fetur zuwa sababbin hanyoyin samar da wutar lantarki da ba su da illa ga muhalli. Sai dai shi Doke ya sa da ya lashe zaben ya alƙawarin cewa zai ƙara samar da hanyoyin da tattalin arzikin ƙasar zai bunƙasa, yana kuma so ya kawo sauyi a matsayin da aka cimma da kungiyar ƴan tawayen FARC, inda ya nemi da a riƙa yankewa mambobin kungiyar hukuncin zaman gidan yari kafin a ba su damar shiga siyasa.
Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kamar yadda aka ji a shirmu na asuba, gobara ta tashi a kasuwar Azarai. Kan haka ne ma dai wakilinmu Abuja Abdulrahman Muhammad ya zanta da Comrade Sa'idu da Huwa, chairman din kungiyar tallafa marayu da marasa galihu shiyar Katago, wanda ya ce
gobara ta tashi tsakanin karfe 10:00 zuwa 11:00, wanda har yanzu kusan karfe 1:30 tana nan tana ci da wuta, wanda akalla za a samu shaguna sama da 500 sun kone. Ɗan kwana-kwana an kira su sun zo su, amma sun ce ruwa ya tsari, sun tafi kusan sama da awa guda ba su dawo ba. Wata koda a ce an samu ɗan kwana-kwana da ruwa kamar mota 10 ko 20 ba ta isa ta yi controlling ɗin wannan wutar ba, sai dai in sun jirgin sama shi ne kaɗai zai iya control ɗin wannan wutar. Dan yanzu magana da nake ma wurin ƙarfe 1:30 ne, amma ga mutum 1000 a wannan wurin, ana ta zuwa da motoci ana yata kayan da wutar ba ta iso wurin ba. Yanzu tsakani na da kasuwar ya kai kusan kilomita 2 ko zuwa 3, saboda zafin wannan wuta, dan ina kusa da kofar fada, saboda kofar fada tana opposite da kasuwa.
Wutan ya faru a wani dalili ne?
Lokacin da muka samu labari an ce sakamakon kawowar wutan nefa ne, dan gidan man da na fito da mota ta zan dai sha mai, kuma sai suka fada mu wannan wuta da aka kawo da injinan su suka yi spark, daga nan suka daina bada mai.
Akwai mutuwa ne?
Babu mutuwa, sai dai wanda suka zo taimako mutum 5 an ɗauke baburan su, amma har yanzu dai ba mu da wani labarin mutuwa.
Wani jami'in hukumar ƴan kwana-kwana shi ma ya yi mini ƙarin haske kan batun.
Ne ba ne sai kotun, kuma shako sai ne yana lungu ainihin na cikin matsin kasuwa ne. To an yi takilin sun shafa mato cikin shakuna, akwai rumfuna da kara da irin zana ɗin nan. To shi ne sai a tattin da mutum hatsi yawa.
Kaman wani irin aiki kuke gabatarwa kenan?
Yanzu da kwantar da fita ta zo kuna mana rikini, muna fahimci baya, sannan kuma akwai ɗanka wanda su zo daga fada ita ma suna taimaka mana da wuta, duk sha gaban wuta.
Shaguna rum suka kone ba?
Suka kone a gaskiya suna da yawa, don ainihin na cikin kasuwan ma sukan dama sun cinye a tafi, shagunan suna da yawa. Amma dai yanzu wanda ba su kama din da muna nufari, amma shagunan gaskiya suna da yawa.
Abdulwahab Muhammad, muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To Allah shi kyauta, a gaida Abdulwahab. Kafin mu ci gaba ga Muhammad Warid.
Thank you.
Alhaji Dan Muhammad Wardi. To sai kuma Jamhuriyar Nijar, inda a hirarsa da wakilinmu a Yamai Sulemani Barma, wani shugaban Fulani makiyaya da ke ƙauyen Dakoro mai suna Malam Gale, ya koka da ƙarancin abincin dabbobi da kuma yadda zaizayar ƙasa ke ta ƙaruwa saboda yawan sare-saren itatuwa da yanke-yanken ciyawa. Bayan da Sule ya tambaye shi ko menene ke tafa da shi, sai ya ce,
sunana Yale Firoj, sirgidan na makiyaya ne kungiya Jabal Sahara ya mamaye sassan Muzuka. Babu mahallin da makiyaya suna jin daɗi, babu inda makiyaya suna jin daɗi. Kaman ciyawa tun da lokacin da kama shekara ya kama wata uku, sai ka gane ciyawa ya ƙare, babu ciyawa duka-duka. Ba su kai ma ko watan bakwai ko watan takwas ko watan tara, babu wannan duka. Ba wuri guda kuma abun da har yanzu ya tsara muna ciwo da wannan abu. Sai ka gani mai noma mai kara duka irin kama cikin gari na inda akwai zone pastoral, gari ya matso ana noma cikin zone pastoral. Sai ka gani suna wayewa ciyawa suna kai gari, duka abubuwa yanzu ya koma sahara ne kawai.
Ai yanzu ana cikin wani lokaci na shigowar damana, shin har yanzu ba ku samu ruwan shubka bane a can wajen Jambarmo?
Ni ina zuwa departement na Abala, ina zuwa nan departement namu na Dokoro. Tukana wajen nan tsakanin su babu inda an kai ruwa na fada, kamar wani kyace su fito duka sahara ne har yanzu. Ita kuwa in ba a sare su kamar yadda ka san.
Kana nufin yanzu babu ciyawa, itatuwa ne ake sarewa domin ciyar da dabbobi?
Yaya za ka yi su da mummuni babu komai ga daji Allah? To yaya za ka yi kana bari sanunka su mutu ko awakinka su mutu?
Amma kuma ya kwanakin baya gwamnati ta sanar cewa ta aike da irin waɗannan abubuwa domin a raba muku ku mazauna karkara.
In sha Allah gwamnati ya yi bakin kokarin su an kawo, amma an ce dan mu ita yi yawa mai bata.
A yanzu me kuke bukata ku makiyaya?
Abun da muka bukata yanzu a waje yanzu wanka lokacin da muke nan ga a bamu abinci na dabbobi kama dusa da guriya, su ne bukata mu. Babu abun da muka bukata shi ne abun da ya ci muna yanzu tuwo.
To yanzu ya farashin dabbobi yake a can haka?
To farashin dabbobi yanzu Sulemun muni sima ya koma baya kwarai-kwarai. Yanzu in ka kai tsanyanka wanda da tana yi jika 100 yanzu ba su wuce jika 40 jika 30.
Don alamna ne ma ji Allah.
To a gaida Sulaiman da wannan rahoton, yanzu kan bari mu koma gefe guda. Salihu Garba ya gabatar mana da shiri na gaba.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau,
kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau,
kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau,
kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu kuma da saduwa a filin da rashin dai wanda ni Salihu Garba zan gabatar daga nan murar Amurka a birnin Washington DC. Idan ba manta ba, makon jiya wakilin murar Amurka da ke Sokoto Maryam Ato Muhammad ta sama bayyana mana horon da cibiyar nazarin harkokin makamashi ta Jami'ar Usmanu Danfodio ta shirya akan samar da makamashi daga wasu abubuwa da muke renawa da zumar inganta rayuwa da tattalin arzikin jama'a. Da fatan mata da matasa da ke sauraron wannan shirin za su koyi yadda ake makamashi domin su samu abun dogaro ga kai maimakon su jira aikin gwamnati. Yanzu ga Maryam Ato Muhammad da ci gaba da rahoton.
A wajen taron horaswa da cibiyar nazarin harkokin makamashi ta Jami'ar Usman Danfodio da ke Sokoto ta gudanar, na sadu da ɗaya daga cikin waɗanda suka gabatar da takardu a wajen taron, injiniya Ismaila Rikoto, inda ya bayyana irin ababen da ya gabatar kamar haka.
Ito mun zaɓi sashe biyu mu gabatar da wannan training din a area din solar haske zafin rana wato yadda ake drying da kuma yadda ake amfani da solar a dafa ruwan zafi. Shi bangaren solar drying idan aka lakar da wanda gwamnati dosa shine na koma gona, to kuma cikin gona kuma aka samu kayan gona wanda suke lalacewa kware da gaske, to sannan kuma mutane ba su da ƙarfin za su iya sayen fetur sauransu wanda za su yi wannan drying. To in muka ji solar drying, to na farko dai matasa za su samu aikin yi, sa'annan kuma hasarar da ake yi dalilin rashin abin da ke busar da wannan, za a samu sauki, za a rage wannan hasara, sannan kuma ta samu za su samu aikin yi. Sannan bangaren solar water heating shi kuma na dafa ruwan zafi a asibitoci da yawa yanzu in ka ji ba za a bari in ka kai fishin ba za a bari dafa ruwan zafi ba. Sannan kuma in kai dafa ruwan zafi mita za ta tana cin kuɗi da yawa. To shine muke son karantar da mutane yadda za a dinga sa wannan solar water heaters, a samu sauki, a yara su samu aikin yi, sannan ba sai an kashe kuɗi da yawa wurin samun wannan zafi ba, na batun da ana samu shi daga solar.
To har da mata na ga kun gayyato.
Mun gayyato mata saboda su ma mata kansu yanzu a basu baya ba ta hanyar noma. Sannan duk wanda ya ce shiga noma, to wasu ɗaya daga cikin abin da ake nomawa dole sai an busar da su. Tunda ko za a busar da su, to ya kamata su ma mu kira su, su ma mu sanar da su, mu sauƙa musu yadda ba sai sun kashe kuɗi mai yawa ba. Kayansu ba za su lalace ba da suka yi noma. Idan suka noma da yawa, wanda lokacin zai faɗi sai mutum ya busar da abin shi lokacin da ake buƙata sai ya sayar da shi. Ya to shi yasa su ma matan muka kira su, saboda su ma su amfana da wannan, tunda su ma suna shiga harkar noma sosai.
To wani irin kira za ka yi wa su matasa waɗanda za su kashi wannan horoswa?
Zan kira su dake wannan abu da gaske, saboda halin yanzu certificate kawai baya ba da aiki, saboda sannan ga wani yayi wata shekara shida bayan ƙarin maganta bai samu aiki ba. Amma in mutum ya kasance yana da wani abun da yake gudun ma ga al'umma wanda zai samu kuɗi, to zai iya tafiya da wannan kahin wannan certificate da ya samu ya yi masa aiki. So sai ya zamana ba zai zama mutum ba, zama larura ga uwayensa ba. In ya koyi wannan sana'a ya kama yin ta, kila ma ba zai buƙaci aikin gwamnati ba.
Su ma mahallata taron horaswar ga abin da suke cewa.
Sunana Nasara Umar Tambuwal, a ni malamin makaranta ce a Sunday School Tambuwal. Mun koyi abubuwa da dama waɗanda idan muka amfani da su kuma za mu koyar da mutane da dama insha Allah, wanda kuma za su amfana.
Drying nan ta burge ni, wanda mata ko da mutanen karkara ne za su samu abin da za su yi sana'a. Ko ƙarƙara ma sun ka samu idan sun shanya abin busas wannan za a sai shi kuma za a yi shi ba ta ƙazanta ba, babu wani ƙuda, ba wani ƙura da za ta shiga. Gaskiya wannan drying ta yi burge ni. To shawara da zan ba matasa shi ne waɗanda suka koya ya kamata su ma su tara matasa ɗin su koya abin su. Domin me domin in sun koya su ma za su koyar da wasu, sai a wayi gari cewa mutane da ya sun koya, wannan ya koya daga wannan, wannan ya koya daga wannan. Shi ne shawara da zan ba mutane waɗanda ba su samu shigowa nan ba sai su koya daga waɗanda suka koya. Gaskiya alhamdulillah.
Sunana Zainab Umar Kofu, ɗaliba daga Usman Danfodi University. Gaskiya wannan ya yi tasiri sosai ga rayuwata, musamman yadda na koyi abubuwa daban-daban waɗanda da can ban san su ba. Haka kuma zan yi amfani da su wajen koya ma sauran 'yan uwana mata waɗanda ba su samu zuwa nan ba. Abin da ya fi burge ni shi ne wannan murhu da mata ke amfani da shi na laka, wanda an ka yi modernizing ɗin shi ta yadda ba za a ɓata itace wurin amfani da shi ba. Shi ne ya fi burge ni gaskiya. Za a yi amfani da tukunya biyu a lokaci guda. Shawarar da zan ba su shi ne su je su nemi waɗanda suka zo suka amfana, domin su yi musu bayanin abubuwan da suka koya. Sannan kuma ko su rika saurare in irin wannan ya tashi, su ma su rika zuwa domin su amfana, har su amfanar da waɗansu.
Ni sunana Ibrahim Muhammad daga Zuru, kuma ina ainihin wakiltan kungiyar matasa daga ainihin Zuru. Da farko dai babban abun da ainihin ya bani sha'awa ga wannan horo da aka bamu, na zo na tarar da mutane iri daban-daban, mutanen Sokoto, mutanen Kebbi, mutanen Zamfara, Inyamurai ne, Yarbawa. Babu ainihin wani abu da ya nuna ainihin bangare ko kuma nuna sashin wannan ainihin horo da ainihin aka ainihin gudanar. Babban abun da ainihin ya burge ni ya bani sha'awa shi ne da daɗewa muna ganin sola ga talabishin, muna ganin sola a wasu wurare, wasu jahohi in muka tafi manyan birane muna gani. Sannan ƙwara-ƙwara mukan gansu ainihin a wurarenmu. Abu ne da muke tunanin ba zai kawo gare mu ba. To amma sai gashi a yau an gayyace mu daga ƙauyuka, duk inda kake kana da ra'ayi an gayyace ka domin ka zo ainihin amfana ga wannan ainihin horo da aka bamu. Babban abun da ya burge ni shi ne ainihin tamal. ma'ana yadda ake ainihin sarrafa zafin rana a ƙara ainihin zafin rana wurin ainihin busar da kayayyakin gona. So da yawa za ka ga manomi ya yi harvesting kayan gonan shi ya kai gona, wani lokaci za ka ga bai sai da su ba, ya dawo da su babu yadda zai yi. Misali tumatur, tattasai, kubewa. To akwai wani abun da ainihin wannan kungiyar horo na ainihin solar energy ta ainihin kirkiro wanda ainihin ake kara ma ainihin wanda ake kara zafin rana domin ainihin busar da kayan gona. To wannan yana da ainihin
a gurguje wani kira zaka yi matasa da samar ta wannan.
Eh, kiran da zai yi matasa shine a duk lokacin da wani abu ya shafi ainihin horo ko irin wannan ko makamancin shi, to su yi kokari su bada lokacin su da karfin su. Kai an ma kuɗi aka ce ka bada ka zo a baka ilimi, to ka ainihin ba duk abun da kake domin ka je ka karu, domin zai amfane ka gidanka garinka kuma da ainihin rayuwarka gaba daya.
Sunana Fatima Larai Tahir daga Ministry of Women Affairs a nan cikin garin Sokoto. Hakikanin gaskiya tasirin da na samu ga wannan horaswa da na samu shine ganin cewa ashe ilimi duk yadda shekarunka suka kai, idan an ka baka ilimi wato zaka fahimci abin da ake yi. Sannan kuma na fahimci cewa hakikanin gaskiya babu wani aiki da ke iya buwayan mace sai dai in bata san da shi ba. Akan haka na gano cewa mata suna iya zama komi kamar yadda maza ke iya zama, don haka idan an ka bamu dama muna iyawa. To hakikanin gaskiya yadda yanayin rayuwa take ciki, idan muka koma cikin gidaje za mu ga cewa mu mata abinda muka fi so shine mu ga cewa ɗan kuɗaɗen da muke samu muna amfani da su ba tare da mai western ɗin shi ba. Murhun da aka koya mana, wato murhun nan da ake yi na laka, gaskiya ya ƙayatar da ni ƙwarai da gaske, wanda yake har ya sa ina tunanin ganin cewa bayan na yi shi a gidana zan yi ƙoƙari matan da ke ƙarƙashin ƙungiyata ta mata 100 in sada musu da wannan sako, don su masu amfana da wannan bita da ko kuma in ce horaswa da na samu a wannan taron. Kiran da zan yi wa matasa shine hakikanin gaskiya duk inda ka ga matashi yana zaman banza, to shi ya so da kai ne, saboda akwai abubuwa da yawa a cikin al'umma wanda idan matasa suka tahi tsaye suka je suka nema za su samu ilimi akan haka. Sannan kuma su ma mata kamar da suka sani yanzu takobin ya kusan koma hannun mata, wato mu ban maza da kube, don haka mata su yi kokari su ga cewa inda duk ake wannan bita gaskiya cewa ba su iyawa, a su yi kokari su samu halarta irin wa'annan taro domin za su samu ilimi, sannan kuma za su samu hanyoyi na bunƙasa sana'o'insu a cikin gidaje.
Madalla masu sauraron mu a nan kuma zan yi sallama da ku, sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu, ku je mu da wani sabon shirin. A madadin wakilai murar Amurka da ke Sokoto, Maryam Atu Muhammad da Solomon Abu da Tuba Hero Dedone da suka taimaka da sauti, ni Salo Garba ke muku fatan alheri, ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
To a gaishe ka, yanzu kuma ga Babangida Jibrin da sharhin jaridun Najeriya.
Za mu fara sharhin ne da jaridar The Nation, jaridar kuma da Taroweto, daya daga cikin jigajigan 'ya'yan jam'iyyar APC kuma shugaban gidan rediyon muryar Najeriya Osita Ikechukwu na cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari shine dan takarar jam'iyyar APC gabanin zaben da za a gudanar. Jaridar Taroweto Osita Ikechukwu na shaidawa 'yan jaridu cewa Muhammadu Buhari shine dan takarar da 'ya'yan jam'iyyar APC suka aminta da shi gabanin zaben fidda gwani da za a gudanar ranar 23 ga wannan wata da muke ciki a Abuja. Ita kuwa jaridar Banga cewa ta yi akalla mutane 32 ne suka rasa rayukansu, yayin da wasu 84 kuma suka samu raunuka sakamakon tashin bumabumai da wasu 'yan kuna bakin wake guda 6 suka tayar a karamar hukumar Dambuwa a jihar Borno a daren Asabar din nan. Sai jaridar Daily Trust, jaridar kuma Detroit, kungiyar da ke fafutukar yaki da cin hanci da rashawa ta Seraf cewa ta kai ƙaramin ministan samar da hasken wutar lantarki ayyuka da gidaje Babatunde Fashola gaban wata kotu da ke nan Lagos. Jaridar ta ruwaito Sarraf na neman sanin yadda aka kashe kudaden da aka samu a lokacin da aka sayar da hannayen jarin kamfanonin samar da hasken wutar lantarki a Najeriya. Yan gudun hijira kimanin 2000 ne suka koma garuruwan su domin bikin sallah karama shekaru 6 bayan sun yi gudun hijira, a cewar jaridar The Guardian. Jaridar da ta ruwaito rundunar sojan Najeriya na cewa kimanin yan gudun hijira 2000 ne suka koma garuruwan su domin gudanar da bukukuwan sallah karama a garuruwan Gudumbali dake karamar hukumar Guzumala a jihar Borno shekaru 6 bayan da suka yi gudun hijira. A ƙarshe sai jaridar Leadership, jaridar kuma da Toronto hukumar zaben Najeriya na ba da tabbacin gudanar da zabe bilhaki da gaskiya a zaben da za a gudanar da gwamna a jihar Ekiti, zaben wanda za a gudanar da shi ranar 14 ga watan Yuli na gobe, a cewar shugaban hukumar zaben jihar Professor Abdul Gani Raji. Zabe ne wanda hukumar ke mai da hankali a kai na ganin an gudanar da shi cikin tsafta ba tare da samun maguɗi ba. Ƙarshen sharhin jaridar na wannan safiya kenan, Babangida Primary America daga Lagos.
To a gaida Babangida, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraron mu.
Assalamu alaikum BOA, mai magana Alraf kana gashuwa babban auditor general na kungiyar muryar talaka na Najeriya. Kalamin sarkin Adamawa Lami dan Adamawa akan mutane su taimaka wa gwamnati da tsaro, to wannan babban abun farin ciki ne. Dama sai an taimaka wa da gwamnati, sai talakawa sun kare kansu sun tashi tsaye wajen taimaka wa gwamnati, gwamnati kuma ta yi musu adalci, kada ta nemi talaka da shari. Assalamu alaikum, sunana Baffa Haruna Damba Habaju Bajoga, ɗalibi a kwalejin ilimi na Alhaji Garba Zagada. Alhamdulillah ala kulli hal, a madadin daukacin masu sauraron wannan kafa ta Voice of America a lungu da sako na kasashen duniya, muna ta daukacin ma'aikatan ta murnar yin sallah na azumi. Muna kuma godiya a gare su a bisa jimri da kuma kokarin da suka yi a gare mu na kullum. Su kanta kawo mana malamai waɗanda suka yi ta mana nasiha da kandakan a wannan wata da ta gabata watan Ramadan. Muna godiya sosai sosai Voice of America. Allah ya tsara muku basira da fasaha da sanin aiki da kuma hikimomi ta yadda za ku gamsar da al'umma. Muna fata Allah ya ɗaukaka wannan gidan rediyo mai albarka. Muna tare da ku a jiya, muna tare da ku a yau, insha Allahu gobe muna tare da ku.
Assalamu alaikum, da farko sunana Aminu Bishai na garin Garbace da kamar kuma ta Balija tana batare da Najeriya. Da farko na yi mana fatan ga ma'azumi na tagamana na lafiya, da fatan a yi bukukuwan sallah lafiya, da kuma fatan Allah ya kawo mana ƙarshen ɗan ta'adda da suke ta da madmai a arewa maso gabar wanda yake halaka al'umma da dama. Da fatan Allah ya ji ƙan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya.
To yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya, amma fa a takaice.
To Ibrahim, hukumomi a Najeriya sun ce har-haren kula bakin wake sun halaka mutum 31 a jihar Borno dake arewa maso gabashin kasar. Tashin bom din ya faru ne a jiya Lahadi a garin Dambowa mai tazarar kilomita 88 daga Maiduguri babban birnin jihar. Babu dai wanda ya dauki alhakin waɗannan har-hare, amma kuma sun yi kama da irin waɗanda kungiyar Boko Haram ke kaiwa.
To masu saurare, ne muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sai yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma shi Mahmud da ya karanto mana labaran duniya, da wanda ya haɗa mana sautin Salamon Abu da injiniyan mu Mr. Chan. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai fa'in jama'a.